Masana sun bayyana halin kakani kayi da cutar coronavirus ta kara jefa al'amura da suka shafi tattalin arzikin Najeriya, musamman idan aka yi duba akan batun da ya shafi ci gaba mai dorewa, wanda dukkan kasashen mambobi na Majalisar Dinkin Duniya a shekarar 2015 suka dau alwashin yi, wato muradin SDGs, don yaki da talauci da kare duniya da kuma tabbatar da cewa al'umma sun ci moriyar zaman lafiya da ci gaba kafin shekarar 2030. To sai dai irin tsaiko da annobar ta janyo ga tattalin arzikin kasar, wajen cin wannan manufa ya yi barazanar sanya dubban mutane rasa ayyukansu a fannoni da dama a kasar, kamar yadda Director General na Ofishin Kasafin Kudaden Shigar Najeriya, Ben Akabueze, ya ce kashi 20 cikin 100 ne kawai na kudade ke shiga kasar, abinda Dr. Isa Abdullahi Malami, kuma mai sharhi kan tattalin arzikin kasa a Jami'ar Kashiri na Jihar Gombe a Najeriya, ya ce kasar na buƙatar daura damara da kuma inganta wasu hanyoyin shigar kudadenta baya ga dogaro ga arzikin man fetur da ta yi.
Manya-manyan abin da ya kamata mu yi la'akari da bayan man fetur, babu jigon tattalin arziki mana na Najeriya kamar noma da kiwo. To kuma inda ma mun bunƙasa nomar da kiwon, da sun ma fi man fetur din samar da kuɗaɗe wa Najeriya. To haka mata mu duba kuɗaɗen da muke da su, mu kashe kuɗi mai yawa tun daga jikin gwamnati har zuwa kamfanoni masu zaman kansu da ɗaiɗaikun masu zuba jari, a sa gonan nan ta koma irin ta zamani, a yi noma ta katafila da manya-manyan injina, combine harvester da sauransu, a madadin garma da fatanya da hauya, su ba za su iya bamu abincin da zamu ci na mutum miliyan 200 a Najeriya, har kuma mu saida mu wayansu ba, har ya zamanto arziki ba.
A nashi bangaren Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa, masani kuma mai sharhi kan harkokin da ya shafi kasa da kasa a Najeriya, ya ce kamata yayi gwamnati ta ringa baiwa kamfanoni a kasar manya-manyan ayyuka na tsare-tsare da gine-gine don karfafa musu gwiwa, ba wai ta ringa baiwa kamfanonin kasashen waje ayyuka ba, a cewar sa hakan zai taimaka wajen samar da kuɗaɗe cikin aljihun gwamnati.
Manya-manyan ayyukan mu da ake yi a kasar nan, wato civil works din da ake yi, majority kamfanonin kasashen waje ne. Shi yasa mutane ba su jin wannan kuɗin na dawowa cikin su, saboda me? Kamfanonin kasashen waje su suke zuwa su yi ayyukan nan. So idan aka samu a ce a samu wasu ƙananan ayyuka wanda mutanen Najeriya, wanda kamfanonin mu za su yi, saboda a samu kuɗi ya dawo cikin al'umma. Idan aka ci gaba da ba kamfanonin waje, misali kamar irin su JB Jewellers Baja kenan, su kuma kamfanonin China da suke wasu hanyoyi, manyan hanyoyi a ƙasar nan, zamu iya ganin cewa kamar JB da su wannan CCC su suke yin wannan ayyuka. So ta dalilin haka ya kamata a samu wa'annan kamfanonin gida, su ma a samu masu aiki wanda za su yi, yanda kuɗi zai dawo cikin al'umma.
Cikin abubuwan da ke cimma al'ummar kasar tuwo a ƙwarya da kuma hana ruwa gudu shine batun cin hanci da rashawa. Nan lokaci da alƙaliman annobar cutar COVID-19 ke daɗa hawa a kasar, ana zargin wasu jami'an gwamnatin da yin amfani da damar wajen karkatar da kuɗaɗen tallafi da aka ware domin kai ɗoki ga marasa ƙarfi a kasar. Awal Musa Rafsanjani, babban darekta a cibiyar SISLAC kuma babban wakili a ƙungiyar Transparency International a Najeriya, ya bayyana takaicinsa game da lamarin.
Daidai lokacin da wannan annoba take ƙarfi a ƙasar, kuma ƙasashen duniya suke hoɓasa su tabbatar da kan cewa sun cece al'ummominsu da ƙasashensu da tallafa musu da su fita daga cikin bala'in ƙangin, to wannan abin kunya ne, abin takaici. Ya zuwa kaɗan nan, wasu jami'an gwamnati da suke yaƙi da cin hanci da rashawa sun karɓi ƙorafi daga jama'a, kuma sun aniyar cewa za su binkice.
Ƙwararrun sun ƙara da cewa idan har gwamnatin Najeriya ba ta yi takatsantsan wajen canja dabarunta ba, to ba shakka ƙasar ba za ta yi saurin fita daga ƙangin ƙalubale na koma baya da cutar COVID-19 ya janyo a ƙasar ba. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.